ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوم الخميس 22 ga watan Shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434 daidai da 29 ga watan August shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Sunanud Darimi na al-Imam al-Hafiz Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi As-Sarmaqandi, Allah madaukin sauki mai sakayya da alkhairi. A ci wannan littafi, kamar yadda muka sani, malamin ya gabatar da doguwar muqaddima da ta tattaro bayanai tun daga kan abin da ya kasance ya faru ma qabla al-islam wa ma ba'dahu, abubuwan da suka faru a zamanin jahiliya da kuma faruwan abubuwa a cikin musulunci, tun daga kan wayin farko da aka fara yi ma annabi da yanayin yadda wahayin ya fara har zuwa lokacin da al'amarin addini ya kankama, annabi ya rushe dukkanin ababen da aka gada na maguzanci ya gina abin da yake shine daidai na musulunci. Idan ko karanta littafin Sharhu Masail al-Jahiliya na Sheikh al-Islam Mujaddid al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah madaukin sarki ya gafarta mashi, za ku samu waɗannan bayanai duka, da kuma irin bidiyoyin da suka biyo bayan sunnar da manzon Allah ya kafa ta, ya gina ta, ya goyi bayanta. Shi ya sa san da yake raye ya ta ishara iri-iri cewa duk wanda ya rayu daga cikinku zai ci karo da saɓani mai yawan gaske. Sai ya ce, ku bi sunna ta, sannan ku bi sunna halifofi na shiryayyu masu shiryarwa a bayana, ku yi ruku gan da gan da su. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Malam ya ce, babu kaifa kana awwalu sha'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan babi zai mana magana kan ya farkon al'amarin sha'anin annabi ya fara. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an haife shi a garin Makka, kuma ya zauna tsawon shekara 40. Abin mamaki, sai da kowa ya san annabi a garin, ba ma garin Makka ba, garuruwan da ke nesa da garin Makka sai da suka ji labarin annabi. Kenan ƙauyukan da ke kewaye da garin Makka, waɗannan su ne min babu aula a ce suna da cikakkiyar masaniya dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. A lokacin shi ba annabi ba ne, amma kuma mutum ne mai mutunci cikin al'umma, mai gaskiya da rukun amana, mai alkawari da tausayin al'umma. Duk wani gida da ke da maraya, to sai da suka ji labari kuma suka gani a aikace na tausayi da kyautayi da kyautatawar annabi ƙarara. Duk wata tsohuwa da tsoho mai ɗan ƙaramin ƙarfi da ya rasa mai tallafi, hadda ma waɗanda ke da masu tallafa musu,
sai da su ga tallafin annabi ya kai zuwa gare su. Wannan ya sa annabi ya yi fici a cikinsu, sun san shi ba sanin shanu ba. To bayan da annabi Allah madaukin sarki ya zaɓe shi a matsayin jakadan da zai isar da saƙo a madadin Allah, to abubuwa sun ta kaiwa da komowa, wanda su waɗancan mutane da annabi ya zauna cikinsu tsawon shekaru sun mai laƙabi da cewa shi amintacce ne, wanda mutum ba zai amince da mahaifin da ya haife shi ko mahaifiyar shi ko ɗan uwan haihuwar shi ko matan shi ko ‘ya’yan shi irin ne yanda yake amincewa annabi ba. Wannan ya taimaka ma shaharar annaba ko’ina. To fa da abin da ya faru ya faru, Allah madaukin sarki ya zaɓe shi a matsayin mai isar da saƙo a madadin shi. To sai kuma suka juya baya, sai kuma suka canza fatawa. Da shi mutumin kirki ne, sai kuma ya zama kishiyar haka a wajensu. Da shi amintacce ne, sai ya zama shedin nan ha'ini ne a wajensu. Da shi mai gaskiya ne, sai ya zama kuma mara gaskiya a wajensu. Da dai ababe da suka yabe shi a farko, daga baya kuma suka juya suka janye yaba. Saboda ko shi a karan kan shi ko wanda ya aiko shi ya yi masa laifi. Kuma idan aka samu an zo cin kasuwa a garin Makka, ko kuma an zo aikin hajji ko umara, ko su fitattun baki sun zo da jama'a ziyara garin Makka, annabi yakan yi amfani da wannan lokaci wajen zuwa ya baje kolin da'awa. To su waɗannan mutanen garin Makkan da suka yabe shi sakamakon sun san shi, sun san ɗabi'un shi a farko, ma ma iya amfani da kalman bakinsu da suke cewa babu wanda ya san shi kamar su, ai suke tare da shi. Sai su je sai su ce ma waɗannan bakin da suka zo annabi yana masu wa'azi cewa ɗanmu ne, a cikin mu ya taso, wasu ce abokinmu ne, wasu ce yayanmu ne. Kaga wannan ma ɗan uwan mahaifin shi ne, kaga wannan, to ga yanda suke da dangantaka ma, kaga wannan ga matsayin shi a wajen shi. Amma kuma ba su yadda da shi ba, saboda kuma bai kamata ku yadda da shi ba. Haka suka yi amfani da wannan dama suka yi ta yaƙan addinin musulunci. To har Allah madaukin sarki ya bunƙasar da al'amarin addinin shi, ba su kai labari ba. Alherin wannan mukaddima da al'imamu Darimi ya bude a mai shi ne duk za ta haskaka mana waɗannan abubuwa, cewa fa kaza ne da kaza ne suka faru, kuma ga dalilin faruwarsu don gani ga wane ya sawa na tsoron Allah. Abin mamaki a yanzu sai ka ji mutum na cewa ai mu mun fi kusa da wane, dalilin da ya sa muka bar shi kuma zai sa kakku matse shi. Kaga wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un arnan Makka. Da mutum ya karanta tarihi, ya karanta nassi, ba za a ji wannan magana a bakin shi ba. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To dan kana kusa da shi baka amfana ba, me amfanin kusantaka? Kuma zamanka da wane da matsan wane har ya kai zaman kafiran Makka da annabi da matsansu gare shi shekara 40 ba. Shi yasa waɗannan abubuwan da suke cikin wannan muqaddima suna da matuƙar mahimmanci a rayuwanka na addini. Yana daga abun kunya ka samu musulmi ka tambaye shi me zai ce dangane da ma qabla al-islam, me ya faru kafin musulunci, zai iya ce makomi. Me zaka ce dangane da bidayatul islam, farkon musulunci, lokacin da ma'alumat na addinin musulunci suka fara kunno kai, annan ma sai kasa ce makomi. To me zaka fadi dangane da abin da ya shafi annabi san da ya fara da'awa, sai ga dai bai dara ga labaran da aka samo daga waɗancan kafirai na maka ‘yan adawa ko yahudawa masu son gurɓata al’amura ba, waɗannan maganganu su dai zai ta faɗi ya ta faɗi a matsayin su ne maganin da yake ganin daidai a wajen shi. To jama kun ga waɗannan abubuwa, lallai ne musulmi ƙoƙarin saninsu. In ka san su, wannan zai fitar da kai daga cikin ruɗani da zai iya tasowa kusa ko a nesa a cikin rayuwar addininka. Da za a tara musulmi sun kai dubu, a ce duk mutumin da a cikinsu bai bayyana sunar matar annabi da sanda annabi ya aure ta da shin ta riga annabi rasuwa ko ya riga ta, yaushe ne Allah madaukin sarki ya mata cikawa? In ya faɗa, za a ba shi gwamnan jihar nan, in ko bai faɗi ba za a ɗaure shi ɗaure rai da rai. Kusan tara cikin goma na musulmin jihar nan sai an ɗaure su, domin ba su san komai da yake da alaka da annabi ba. Wannan ƙalubalen ba fa waɗanda suke cewa su ahlus sunnati ba ne, ba kuma waɗanda ke korin cewa suna ƙaunar annabi ba. Kowa ya shiga cikin da za ka tambaye su cewa yaƙe-yaƙen da annabi ya yi su faɗa maka sunansu da inda aka yi su da shekarun da aka yi su, musulmi ba su yi wannan maganan ba. Kuma wannan wani ɓangare ne daga cikin ɓangarorin tarihin annabi. Kuma ga ɗalibin ilimi, sanin wannan na taimaka mashi wajen ƙwarewa da iya fassarar Alƙur'ani da Sunna. Aya kaza da sura kaza ga inda suka sauka, wannan zai taimaka mai matuƙa wajen fahimtar saƙon da ake son ya fahimta, ya gane, ya aiki da shi, kuma ya isar da shi. Amma abinda kawai in aka ce za a karanta tarihi, mutane suke so a zuwa ta musu surute da tatsuniya, gaskiya yake faɗi, ƙarya yake faɗi, su ba su damu da wannan ba. To gaskiya namu ba irin nasu ba ne. Ya kamata ku fahimci, mu in mun zo za mu ba abu daki-daki, ba ma gaugawa, ba ma sauri. Saurin da aka yi ma al'umma yau, saurin ina aka je? Sauri ba wajen zuwa? Sauri a karanta mutane karatu sama-sama, in sun iya mata nisa ya shiri da kansu. A ina ke wannan daƙiƙanci jama'a? Wannan aiki dawomanci ne. Dole ne a tsaya a yi wa musulmi bayani da dalla-dalla, su fahimci hakikanin saƙo, sannan su iya fahimtar da al'umma yanayin yadda saƙon yake. Jama'ar Annabi, kuna fahimtar wannan? Babin da za mu shiga, babu kaifa kana awwalu sha'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Babi ne da zai mana magana kan ya sha'anin annabi na farko ya fara, ya sha'anin annabi ya fara da'awa, ya da'awar annabin ta kasance, me suka biyo baya a sanda wannan da'awan ta faru. Kenan kana da bukatan ka san tarihin annabi, ko da baka ɗauko tarihin daga farko ba, ɗauko shi daga lokacin da mala'iku suke dab da bayyana mashi, shi ne tun daga auren shi daga Khadija, shekara 15 kafin fara wahayi. me ya faru annabi ya zama dan kasuwa me yasa aka daina zuwa da shi fatauci kasan sham da sauran bangarori me ya faru ne annabi har ya zama daya daga cikin yan kasuwan da ke ansan kudin Khadija suna juya mata me biyo baya a lokacin da ita Khadija ta bukaci su yi aure da annabi me ya faru yayin maganar neman auren har zuwa daura auren ya zamanta kewar annabi da Khadija ya kasance tun kafin a fara mai wahayi wani irin kyautatawa ne Khadija ta yi ma annabi har aka waye gari annabi ya gabatar da Khadija akan kowa me ya kamata mu fahimta na darussa cikin abubuwan da suka faffarun da kuma suke faruwa yanzu a cikin rayuwarmu
waɗannan abubuwa su ya kamata a ce muna da kan gado a kansu hatta labarin da ake bayarwa na tarihin annabi da fim-fim da ake shiryawa da ake nuna ga yanda abubuwa suka faru Allah ka je ka bincika sai ga duk ƙarya ne duka ƙarya ne kuna gane wannan da kyau ko to da wannan littafi da muka tsasa a gaba muke karanta ba littafi ne da zai mana tarihin annabi ba sai dai zai haska mana wani abu da cikin shi za mu fahimci tarihin in kana son ka fahimci tarihin annabi tarihi kyakkyawa to ka dauko tarihi tun daga annabi Adam ka biyo wannan faran tsasa har ya tike ka zuwa ga tarihin annabi Ibrahim annabi Isma'il har ka taho ka taho irin sarautun da aka rika a garin Makka da yaƙe-yaƙe da aka rika na gogoriyan daddafe madafin iko a Makka da abubuwan da suke ta wakana har zuwa haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da irin yanda ya taso kuna fahimtar wannan da kyau ko
Malik ya ce akhbarana Nu'aym ibn Hammad haddathana Baqiya an Buhayr an Khalid ibn Ma'dan haddathana Abdurrahman ibn Amr as-Sulami an Utbah ibn Abdus-Sulami annahu haddathahum wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anna Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama qala lahu
annabi ne ya ce mashi qala lahu rajulun wani mutum ne ya ce ma annabi kaifa kana awwalu sha'anika kai ko ya rasulullah yaushe ne farkon sha'aninka ya fara kai duk abin da ka ganshi a duniyar nan yana da farko to wai yaushe ne sha'anin wannan manzanci naka ya fara kaifa kana awwalu sha'anika ya rasulullah qala annabi yace kanat hadinati mai shayar da ni wacce ta dauko raino na domin larabawa suna da dabi'a na shayar da ƴaƴan mutane a zahiliya har cikin musulunci ma akwai matan da dabi'anta ko kace sana'anta shine kawai shayarwa kuna fahimtar wannan da kyau idan wance ta haihu da wace ta shayar na wata ɗaya ko sati biyu ko abin da ya sama da ƙasa da haka kaɗan ba wata ma tana haihuwa za a ɗauki da tafi shayar da shi sai a raka biya ko wannan musulunci ya yarda da shi domin hukunce-hukunce a musulunci da yawa sun ɗamfaro a kan wannan wanda ba muna tafsiri ne ko fitar da hukuncin shayarwa ba da mun gayyato ayoyin na Alƙur'ani da yawa domin mutane su ƙara fahimtar inda aka sa magana to shine sai ya ce kana hadinati min bani Sa'ad ibn Bakr ce mai shayar da ni ta kasance daga kabilan Banu Sa'ad ɗan Bakar ne ita ce Halimatu Sa'adiyya ita asalin sunanta Halima
kabilan da take dangantuwa zuwa gare su sune ga su kabilan Banu Sa'ad Banu Bakar, shi yasa ake ce mata Halimatu Sa'adiyya, dar kabilan Banu Sa'ad. Fantalaqtu ana wa ibnu al-lahafi bahamil lana. A karatun da ya gabata mun yi tarihin lokacin da su Halima kasantuwar su mutanen karkara suka shigo cikin gari domin su samu aikin shayar da yaya, ko karshe dai ita ta ci nasarar daukan Annabi kasantuwar shi mara dan albashin da za a biya na shayarwa ya zama dan kadan, amma tare da haka ta hakura ta anshi dan abin da za a bata duk da bai ta kara karya ba, ta je ta yadda za ta shayar. To Annabi ya taso a gidan tun yana karami har ya kai ga zai iya raka ƴaƴanta kiwon awaki. Shine yace fantalaqtu ana wa ibnu al-lahafi bahamil lana, yace sai na tafi tare da danta cikin ƴan ganyen dabbobi da suke da shi a gidan. Dabbobin ba yawa, sun tafi kiwon waɗannan dabbobi. Walam na'khuz ma'ana zadan, Annabi yace sanda muka fito cikin da kiwon yara ne kanana ba wai nesa da gida za su ba, za su je nan kusa da gida ne su su dan kiwa taso ɗan rana ya ɗaga zuwa ɗaya ko biyu ko uku zai su komo gida su dan kariya sai su koma. Kun gane wannan ko? Fakulti ya akhi, Annabi ya ce ma wannan ɗa na wannan matan ya kai ɗan uwana, idhhab fa'tina bi zadin min indi ummina, tafi wajen mahaifiyarmu ka zo mana da abincin karin kumallonmu. Kun ga daidai nan bayan ta yafi Annabi ba, amma wannan na nuna Annabi ya taso a gidan bai ga bambanci tsakanin ɗan da ta yafa da shi ba, har ya sa ya gamsu ya ce je ka inda ummina. Amma ke ne kika fa'idantu da shi a tarihin Annabi da yake nuna bambanci tsakanin ɗan da ke kika haifa da wanda ba ke kika haifa ba? Wannan ya nuna ba ke fahimci musulunci ba, domin ba ke fahimci tarihin Annabi ba. Domin yana daga abin da ya kamata duk wata uwa ta tsaya ta fahimta da kyau, ɗa fa na kowa ne, ba mamaki ke da kika haifa ba ke za ki ci moriyar shi ba, kuma ɗa da kike ganin shi ya taso ko? Abin da yake da bukata a wajenki shine ya baki tallafa ma rayuwar shi, domin san da yake karami ai ba lokacin ne ake sa ran cin moriyar shi ba sai ya girma. Shi ɗa kamar shuka ne, san da shuka take yabanya ai ba a cin wani moriyanta, amma kuma sannan ake mata wahala. San da wannan shukar ta kai ƙarfi har ta giza ta fitar da abin da yake na amfani ne, sannan za a ci moriyanta, amma bayan wani wahala da aka sha mata. Amma abin da kai ci sai ɗa sai a rabu da shi, ba kula da ilimin shi ba, cin shi da shan shi da kiwon lafiyar shi, tarbiyyar shi kyautata mai kauda mai da duk abin da zai zama cuta gare shi, sai ga duk ba a yi wannan ba, kuma wai ana son a amfana da wannan ɗan ba ta yanda za a amfana kuwa. Shi sai yana daga abin da za mu tsintsinta cikin wannan takaitaccen tarihin da Annabi yake bayarwa nashi da kanshi, shi ne gashi ya taso a gidan da ba dangin iya ba na baba, amma kuma gashi ba a nuna mai bambanci tsakanin shi da 'yan gidan da aka haife su ba. Ka iya cewa Annabi ya zo gidan cin arziki ne, amma kuma gashi bai ga bambanci ba. Shi yasa ki ji tsoron Allah, duk abin da zaki ma ƴaƴanki ko ƴaƴan wani, tarihi na nan na haddacewa, lokaci zai zo da abin zai juyo maki ki yi nadama, sanda nadama bai da amfani ki nemi ki gyara san da gyaran ba zai yiwu ba kuma wannan sai Allah madaukin sarki nake sabon shi dan ke ba kowa bace kuna fahimtar wannan da kyau ku ba zai taso a gida bambancin daki da daki wai sunan wannan kisha wai sunan wancan kisha ko sunan wannan uwar gida wai ko sunan wannan amarya duk waɗannan sunaye da ake amfani da su domin haddasa fitina sunaye da ake amfani da su domin raba kan gida wancan sunanta matan aure a gidan wannan sunanta matan aure a gidan wannan sunanta uwar gida wannan sunanta uwar gida wannan amarya ne ma wancan ita ma amarya ne duk darajar su daya kun ga wannan da kyau daga lokacin da baka dauki wannan ba a gidanka sai ka rusa gidanka daga lokacin da wance take jin ita amarya ne wannan uwar gida ma'ana uwar gida take da yanci a gida ita kuma wancan amarya kullun ji take ji ita ba a gidan nan fa yar rabi ne raba ta akai da wani dalili abin da ya kawo ki shi ya kawo ta abin da ya zaunar da su shi ya zaunar da ki kuna fahimtar wannan da kyau ko shi yasa darajar sa a gida daddare ne kawai da yake ki riga ta zuwa mai wannan ta zo daga baya saboda haka akwai al'amari na girmamawa kaman girmamawa tsakanin wa da kani amma ba inda za a yi wa ya ce ma kani ni na fi ka asali wajen ubanmu ko kun gano wannan da kyau ko asalin ka bai cimma nawa ba to haka amarya uwar gida ba ta fita asalin komi a wajen miji ba to waɗannan ƴaƴan gidan yanda kika ga haka ko to haka ƴaƴan suke a wajen ki in dai mijin nan mai mutunci ne da daraja ne a idan ki ko to darajan ƴaƴan nan ɗaya da darajan ƴaƴan ki kin haihu ko baki haifa ba waɗannan ƴaƴan naki ne tunda namijin ne to kun ga irin wannan kurakuran suna sai an zauna karantar da mutane su sun fahimce su yanzu inda so samu ne mun karanta shafi uku fara karatun nan amma gashi ko ina ba kai ba amma an fitar da ababen da muke zaton in an dauke su a matsayin kayan aiki za su gyara abubuwa masu yawan gaske da suka baci kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu ta amarya za ta yi ta tsalle an zo an daga mata tuta an ce gashi ta samu mukami ta samu karin girma amma ita kuma uwar gida tana nan yanzu tana ciccika tana batsewa to shi ko malam ya zai irin waɗannan maganganu masu ƙarfi irin wannan yanzu amaryan ne za a ce ita ma darajarta ɗaya da uwar gida yanzu ni da na zauna da shi tun bai da komi na wahala da shi ka zo na rashin arziki wai na wahala da shi ko kallo wannan statement ɗin na wahala da shi daga ce wata uwar shi mun gane wannan da kyau ko Allah ya kiyaye izhab fa'atina bi zadin min indi ummina je ka zo mana da guzuri daga wajen mahaifiyarmu fantalaka akhi annabi yace sai wannan dan uwa nawa ya tafi wa makastu indal bahami yace sai na zauna ina kula da waɗannan dabbobi namu fa aqbala ta'irani yace sai ga wasu halittu kamar tsuntsaye guda biyu sun fuskanto abiyadani yace farare kar ka annahuma nasrani kamar mikiyoyi kamar mikiya ka da wani mikiya da yawa basu ba ganin mikiya ba mun gano wannan to kuma irin wannan ne ya kamata a ce a kowane masallaci an fitar da irin haka a ce kamar wannan bangon dukkanin sai zama screen tun daga sama har ƙasan shi ana fadin mikiya a daidai ne sai a matsa wani abu kawai sai ga mikiyan za ta bayyana tana ci tana tashi tana kaiwa da komowa daga lokacin sai kowa ya fahimci ok to wannan ita ce mikiya ba ma da nake jin labarinta mun gane wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace fa qala ahaduhuma li sahibihi annabi ya ce yayin da waɗannan halittu suka bayyana gare ni masu sukan tsuntsaye dan ya gansu da fiffike kuma kun ga tun daga lokacin Allah madaukin sarki ya shirya ya kintsa annabi kafin ya zama annabi halittar nashi na iya daurewa da jure na iya kallon mala'ika da ƙwayan ido wanda kai ba za ka yi ka ga mala'ika a cikin siffar halittar shi ba amma kuma annabi ya gansu tun yana dan karami yana zuwa kiyo kuma ya iya hankalta da kiyaye abin da ya faru shi yasa duk maganar da zaka faɗa duk aikin da zaka yi a gaban yaro ko to ka lissafa kar ka sake ka faɗi magana ko ka aikata aiki gaban yaro ya bada labari cewa a'a wala ko wance faran nan sun yi kaza ko sun ce kaza ka ce ƙarya suke yi daga lokacin mutuncin ka ya zube gaban yaron nan danga abu ya san ya faru kai kuma ka kabata shi kuna gane wannan da kyau jama'a domin a wannan tarihin na annabi haka na bayyanuwa domin gashi ya ganzu sun zo ba ƙarami har fitowarsu daga gida zuwa wannan kiwon annabi ya gane duk abin da ya faru har tura ɗan uwan shi je an so masa abinci a gida iya hankalci wannan abu har saukan waɗannan halittu masu kama da mai kiwoyi ga ma maganar da suka yi a huwa-huwa shi ɗin shi ne wannan ƙalar aha sai ɗayan ya ce na'am shi ne fa aqbala yabtadirani sai suka fito suka matso suka kuskanto annabi cikin gaugawa suka zo yabtadirani fa akhazani yace sai suka kama ni fatahani lil kafa fa batahani ko sai suka kwantar da ni ta ƙiya na mana sau kwantar da shi ya kwanta ta ƙiya a rigingine kenan fa shaqqa batani sai suka barka cikina sun mastakharaja kalbi sai suka ciro zuciyana fa shaqqahu suka tsaga zuciyar yanzu daga daidai abin da ya faru a nan ya kamata mutum ya tsaya fahimci ilimi mai yawa yanzu wannan abin da ya faru ga annabi tiyata ne operation aka yi ma annabi kuma irin shi biyu yana ji yana gani daga daidai nan ne likitocin duniya suka fahimci shi ana iya bude cikin mutum aiki da za a yi wajen cire mai abin da ake sa a cire kuma koma a ɗinke kuma ya ci gaba da rayuwa ilimi ne mai tarin yawa a nan Allah madaukin sarki ya bayyana ma ɗan adam allamal insana ma lam ya'lam ɗan adam bai san ana iya bude cikin mutum aiki a maida ba amma kalli har yau ilimin Bature bai kai kenan yanda zai iya cire zuciya ba tare da cewa ana da shan zuciya mai shin nashin za a iya cire ta cancakayar a ji a ɗauko na mai lafiya a dasa mai ya ci gaba da rayuwa duk wannan zai yiwu a bisa ilimi kuna fahimtar wannan da kyau jama'a to gashi an annabi tiyata kuma yana ji da gani kenan za a yin tiyata yanzu komin yanda ya kai idan mutum biyu ba sai abin da suke cewa minor operation ba kira ba ta mun gano wannan da kyau to da suka ciro zuciyar annabi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace thumma istakhraja qalbi fashaqqahu fa akhraja minhu alaqataini sawdawayni sai suka ciro wani gudan jini baki sutuk guda biyu a cikin wannan zuciyar jini ne sutuk bakin kirin dugo biyu sai suka ciro fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga ciki ya ce ma abokin tafiyan shi ائتني بماء ثلج زومن da ruwan kankara fari kar kunganan faghasala bihi jawfi yace sai ka wanke ciki na baki ɗaya da wannan ruwa aka wanke shi tsaf thumma qala sannan kuma sai ya ce itini bi ma'i baradin zo man da ruwan sanyi ba na kankara ba faga sala bihi kalbi sai aka wanke zuciya na da ita dama operation ai dama likita da yake yi ya ce mi komo ana aiki ya zo ne shine likita wadancan wancan nasu kuna fahimtar wannan da kyau ko to wadannan abubuwan gaba ɗaya fa musulunci aka kwaikwayo aka zo ana cin kasuwanku kun ki zuwa kun ki turo ayan ku sai ayan arna sun je sun zo suna cin ku da burga kuma abin asali fa naku ne saboda mu abin da muke damuwa da shi shine yaushe za mu samu kuɗi yanzu ya za mu samu ɗaukaka yanzu menene za mu samu na matsayi yanzu je ka yi abin da ya kamata don nan gaba ka huta na rabin rayuwanka ƴaƴanka su huta a rayuwarsu da jikokinsu baki ɗaya kai ba za ka yi ba yanzu wannan alherin addinin da muke ci yanzu kaga irin gwagwarmayin da annabi ya kwaso mun gane wannan sai da aka yi mai operation don ya iya ansan sakon da za a ba shi kuma ya kasance da tsafta da tsarki haka ya taho amma a yin sai a ce ma annabi ya ce sai ka ce wane ya ce shin shi wane ina ka yi mai operation aka cire rabon shaidan a zuciyan shi amma an cire ma annabi ai sun makala to bayan da aka wancan wanke-wanke aka wanke zuciya na da ciki na tsaf sannan sai ya ce itini bisakinati zo man da natsuwa sai ya ce fazarrahu fi kalbi yace sai aka cika wannan natsuwa a cikin zuciyata matakin cin nasara na farko ga komai shine natsuwa duk abin da ya faru ko yagi yake ku natsu in kuka natsu za ku gano makaman al'amarin amma ana zaune kalau kaga mutum ya kasa natsuwa ta yin abubuwa na rashin kan gado in magana ne ba za a natsu hankali kwanci a yi ta ba in aiki ne ba za a natsu hankali kwanci a yi shi ba in damuwa ne da ɓacin rai ya taso wa mutum ba zai natsu hankali kwanci fuskanci wannan abun ba kana cire natsuwa to matsala ba shi za sai ga abu ya taso sai annabi ya ce ba a hankali ko tafiya yake ana sauri sai ce as-sakina tas-sakina a tafi sannu-sannu a hankali domin al-ajlatu min ash-shaytan gaugawa daga shaidan take watta ani min Allah hatta magana wannan in annabi zai yi to za a ga yanayin ta ne a natse har ma mai rubutu zai iya cewa zai iya rubuta kalmomin da annabi yake faɗa kafin ya faɗi na gaba saboda natsuwa kuma in zai faɗi magana yana faɗi maka daidai gwargwadon abin da kake buƙata ne na sauti bai ɗaga sauti da zai ƙure ma kunni sannan kuma bai faɗi a hankalin da ba za ka je ba ka ce me ka ce duk manzon Allah bai haka yana faɗi daidai yana kunna volume ɗin daidai buƙatanka ne kuma duk abin da ke haifar da wannan shine as-sakina kuna fahimtar wannan da kyau ko summa qala ahaduhuma li sahibihi bayan da suke wannan aiki kun ga sun cire wani abu sun zubar ku kuma sun ɗibo wani abu sun sa sai ɗaya daga cikinsu sai ce ma ɗan uwan shi husku auna shi gwada shi samana shi a sikeli fa hasahu sai ya kwata shi wa khatama alaihi ya ce husu ɗinki aka ce a ɗinka wasu suka ce fa hasahu sai ya ɗinke wajen kun fahimci wannan da kyau ko wakatama alaihi bi khatamin nubuwa to da ya gama shine a bayan shi sai aka buga mai hatamin annabta aka ce wannan hatamin annabtan adadin shekarun shi adadin haka yake a lokacin za ga tabo ne a bayan shi kamar irin lamba da ake ma yara da a makaranta wanda an yi wannan lamba da yake tattare da cututtukan da ya faru a yau al'umma suka rasa yadda za su yi da shi amma sun kasa fahimtar wannan lamban da aka yi na allurar yan rani da wa duk su suka haifar da waɗannan bala'o'in da mutane suka kasa fahimta kuna fahimtar wannan da kyau ko an kaura ma da wani abu kuma an kawo maka wani abu yanzu Amerika ta ce an yi amfani da makamai masu guba a Syria an kashe talakawa farar hula da ba su ci ba ba su gani ba to su kuma suna shirye sojoji za su kai hari kasar in sun kai hari ko me za su yi su ma za su rayar da waɗanda suka mutu ne ko za su kashe adadin waɗanda suke raye ne ka ga ballan ku a kauda wani abu don a tabbatar da wani abu Allah shi kyauta maganin wannan abun na sirri ni aka nemi shawara na ina da shi shine waɗannan masu tawayen da Amerika da ƙasashen Larabawa suka sa su a ce su janye su daina in suka janye suka daina za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba shikenan gama Allah ya sa mu dace to gwargwadon girman wannan hatamin to gwargwadon girman annabi annabi na ƙara girma hatami na ƙara girma abin da yake rubuce na ƙara bayyana kun bayyana wannan ne kyau ku ثم قال احدهما لصاحبه sannan sai ɗaya daga cikin waɗannan matafiya da suka zo suke wannan tafiyayya na yin annabi operation sai ɗaya ya ce ma ɗaya ij'alhu fi kiffatin to auna mana shi auna mana nauyin shi daga wannan ne faligidoji suka ɗauko idan aka faɗa sai a ce auna keji nawa ne kun gano wannan da kyau to shine sai aka dauki annabi aka sa shi a ma'auni akan sikeli waj'al alfan min ummatihi fi kiffatin kuma ka daura mutum dubu daga cikin al'umman shi a ɗaya ma'aunin dama sikeli ba aka yake ba wanda ya fi nauyi ya kasa wanda aka rinjaya wajen nauyi ya sama haka ne ba daga ce auna mana shi قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سي النبي يقول فإذا أنا أنظر إلى الألف النبي يقول سيدي أشينا كلمت دبو إنما فوكي أسمعنا أشفق أن يخر علي بعضهم يقول سبو دما رنجاين دني مصوص ورونك يجي كده وصوص الزبوم سوريكتو أقينا النبي يقول تندبو نوي يابي سكومي faƙala sai shi ɗayan ya ce magudan lo anna ummatahu kaga tun daga nan annabi ya fara fahimta da za a tattara al'umman shi wuzinat bihi a auna shi da su lamala bihim jizyarin jaye su yanzu wannan samfulin suka yi da mutum dubu ɗaya sai ga shi manzon Allah ya rinjaye su sun manɓalaka wata rakani da suka gama wannan sai suka yi tafiyansu sai suka rabu da ni ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce wa farittu farakan shadidan sai na tsorata tsoro mai tsanani kaga da tun farkon zuwan shi ya tsorata ko to da duk wannan abin da ya je gani ya kiyaye da bai iya bada labarin shi ba don mutumin da ya tsorata ba abin da yake iya bada labari amma kasantuwan bai tsorata ba sai zama duk abin da ya faru ya iya bada labarin shi to amma bayan da suka tafi sai kuma ya tsorata thumma talabtu ila ummi yace sannan sai na tafi gida wajen mahaifiyata kaga wannan labarin ma ke bada shi maza Allah ne fada kan shi amma labarin da ake bada a cikin tarihi a baya me ake cewa ai lokacin da waɗannan mala'iku suka zo sun tarar da annabi da wannan yaron ne a tare da suka kama shi suka danne shi kaje inda ake cewa suka danne shi sai kace suna kokawa annabi cewa suka kwantar da ni shi sa duk wani abin da babu shi a asali a cikin abin da ya shafi annabi ko to shigo da wannan shi yake ce ma bid'a ku bar mutane da tsoron abin da yake shine na tabbas a karantar da su wai ɗayan da ya ga abin da ya faru ana gigara ma annabi makami ana farga ciki sai sheka a gujeje ya faɗa shine aka zo aka samu annabi a yanayin da yake ciki. Yanzu ga wannan ruwaya tabbatacciya duk ta nuna ba haka abin ya faru ba. To amma tambaya ita wancan labarin kunya girma ka kan akwai shi a rubuce. Tambaya anan ya inganta? Ba duk abin da yake rubuce bane ko fa inganta. A musulunci ana bincike a tabbatar da abu kaza da wane ya fada shin wannan abin yana da inganci, in yana da inganci za a dauka, in bai da inganci sai a wasar da shi. Ina fatan kuna fahimtar wannan. To shi annabi da kanshi ne yace bayan da sun gama sai na tsorata sosai, yace summa balagtu ila ummi, yace sai na kama hanya na koma gida wajen uwata. Ba fa Amina ta haife shi ba, Halimatu Sa'diya.
Fa akhbartuha billadhi laqitu, yace sai na bata labarin duk abin da na gani. Wannan dabi'a ne na yaro, kar ki zauna da yaro don kin taɓa magana ko an yi wani abu ya ji ya ba uwar shi labari ki damu. Tabi'an yaro ne wannan, ta farko ba zai daina ba, kowa zai canza ba, ko ba kuskure yake yi ba, daidai yake. Shi sa duk abin da yake mummunan abu ne ku daina yin shi gaban yara, ku yi alheri. Kuna gane wannan da kyau jama'a? Fa ashfaqat, tana jin wannan labari ita kuma sai ta tsorata.
An yakuna qabilta basabi, kada ya kasance wani abu zai faru da ni a ce ta kashe dan mutane. Kaje ta tsoranta ji, domin inda aka yanka a jikin annabi lalle ta san nan wajen ba wannan taba. Yanzu kuma gashi kuna gane wannan, lalle ga alamar an yanka
an maida wajen an jona kuma da babu shi. Wannan ke nuna gaskiyar annabi. Idan da san da ya bada labari cewa ga abin da ya faru, kuma ta duba inda ya ce an yanka, sai ta ga ba komi a wajen, to zai wahala ta gazgata shi dari bisa dari.
Kuna gane wannan da kyau ko? Ga wannan alaman da ya fadi a gaba, ga kuma alama na baya. Wannan sai tsorata ta. Faqalat, sai ta ce u'idhuka billah, ina sa Allah madaukin sarki ya zama mai kare ka da tsare ka, Allah kiyaye man kai. Kenan duk abin da ya faru matakin farko da iyaye kamata su fara kulawa game da yayansu safiya da yamma shine addu'a na neman tsari da annabi yake ma yan jikokin shi, kuma ya bada labarin cewa annabi Ibrahim ma haka yake ma annabi Isma'il da annabi Ishaq. Kuna fahimtar wannan? To bayan da tema annabi addu'an neman tsare, farahalat ba'iran laha, yace sai ta hau kan wani raƙumi nata. Faja'alatni ala rahali, sai ta sanya ni akan kurciyin siddi. Wa rakibat khalfi, sai ta hau bayana, ma'ana a gaba ta aje shi akan shi, kuma ita kuma sai ta hau baya. Hatta bulgatina ila ummi, muka yi ta tafiya har sai da muka iso gida wajen mahaifiyata. Abin da yake kiran marƙiyin shi mahaifiyata, wacce ta haife shi ma mahaifiyata, ashe makaminsu ɗaya. Faqalat, Halima da ta zo sai ta ce addaitu amanati wa zimmati, na isar da amanata da alkawarin da muka yi gashi nan na kawo maki. Wa haddathtuha billadhi laqitu, wa haddathatha, sai Halima ta baya mahaifiyata labari na duk abin da na gani da abin da na fuskanta. Falam yaruha zalika, wannan sai bai firgita mahaifiyarta ba. Ita Halima ta tsorata, amma mahaifiyar annabi kuma ba ta tsorata ba, kuma abin bai dame ta ba. Wa qalat, tace inni ra'aytu hina kharaja minni, tace ya wannan dan ba yana saba gani abun mamaki game da shi ba, sanda na haife shi sai naga wani abu ya fito yi ani nuran, wani haske azad minhu kusuru sham tace daga nan sai da na hango hatta garuruwan sham kaman kace ta yi wa anan amma kuma da aka haska mata haske sai ta hango daga nan har irin South Africa so ta san wajen sai ta ga waɗannan benaye da waɗannan gine-gine na sarakunansu haske ya haske duniya baki ɗaya ko ba ta kare ta gani ba al'umman da ke raye a wannan zamanin duk sun ga wannan hasken ta ce ta ga haka ita ta sa akwai magana kenan idan mutum ya taɓa experience ya taɓa lura da faruwar wani abu ko to idan irin wannan abin ko shigen shi zo ya fara gare shi ba fa zai daga mai hankali ba abin da ke mamayin mutum shine mutum ya zo da abin da ba sabon ba abin da ba kasafai ba kuna gane wannan da kyau Allah shi ke yi wannan hadisi ne kyakkyawa wanda al-Imam al-Haythami ya fitar da shi أجكم مجمع الزوائد ماليتي أخبرنا عبد الله بن إمران حدثنا أبو داود حدثنا جعفر بن عثمان القرشي عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن أبي ذر الجفاري قال قلت يا رسول الله كيتي أبو ذر يا من زن الله كيف علمت أنك نبي tayaya ka fara tantancewa ka san cewa kai annabi ne hatta attastaiqanta har ka samu yaqini cewa kai manzon Allah ne fa qala ya abu dhar nabi ce ya abu dhar atani malakani malaku biyu suka zo wajena wa ana bi ba'd bataha'i makka ina ɗaya daga cikin kwari ko kace ƙauyuka na bayan garin Makka yana can yana kiwo sawqa ahaduhuma ala al-ard ɗaya daga cikin su ya sauka akan ƙasa wa kana al-akharu baina as-sama'i wal-ard ɗaya sai bai sauka ba ya tsaya tsakanin sama da ƙasa mun gane wannan da wannan ne tura su gane helicopter zai iya tsayawa shi bai tafi ba shi bai tsaya kuma shi bai sauka ba zai tsaya tsakanin sama da ƙasa jam a sama wannan shine asalin bincikensu sai kuma abinda alqur'ani ya ambata cewa ba ganin tsuntsaye wanda yana tafiya yana karfirwa a sama sannan kuma sai kale fuka-fukan ya tsaya daga nan su gano me ke haifar da haka shine sai yake cewa fa qala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya yace ma ɗayan a huwa huwa shi din ne qala na'am yace shine qala fazinhu bi rajulin sai yace to auna shi da mutum ɗaya fa wazantuhu annabi yace aka auna da mutum ɗaya sai na rinjaye shi wajen nauyi ثم قال فزنه بعشرة sai shi wancan na sama yace mana asa na kasan auna shi da mutum goma fa wazintu bihim sai aka auna ni da su farajatuhum sai na rinjaye su ثم قال sannan yace زنه بمئة auna shi da mutum 100 fa wazintu bihim farajatuhum yace sai aka auna ni da su sai na rinjaye su ثم قال سنة زنه بألف أو ناشد متن دبو فوزنت بهم فرجحتهم شي سياك أولى ندسو سنر جايس كأني أنظر إليهم ينتشرون علي من خفة الميزان يجي سينغانس كمان زاس ريكيتو سبا باوما سبو دما باس دنوي ما أولى الناس يازم أن شكلولو ما نابسي وننوي با yaron jayensu baki ɗayansu kala fa kala ahaduhuma li sahibihi sai ɗaya daga ciki ya ce ma ɗan uwan shi law wazintahu bi ummatihi la rajaha ya ce da a ce za a auna shi da al'umman shi kaf to da zai rinjaye su kun ga daga nan annabi ya fara fahimtar ashe waɗannan al'umma al'umman shi ne ina fatan mun gane wannan da kyau. Kenan ya fi kowa ne wannan ya sa Allah madaukin sarki ya zabe shi don ya amfanar da sauran.
Mala ya ce akhbarana Isma'il ibn Khalil حدثنا علي بن مسحر حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناديهم النبي كسنشينا كرم متاني يناتي مسو يا أيها الناس يا قو متاني إنما أنا رحمة مهداة نيب رحمة ندجنكي لألّا مدوكين سركينا الأمة بيواتا. Jama'a duk mutumin da yake karantar da hadisin manzon Allah bai zo ya ci wannan muriyan ba to bai karɓi bawar Allah ba, ya bata ma kanshi lokaci. Annabi ya ce shi rahama ne wanda kuma shi baiwa ce na Allah maraukin sarki da ya nufin isar da ita ga al'umma don su amfana su rabauta. Shi yasa mai hankali da tunani da hangen nesa shine wanda zai karɓi wannan baiwa hannu biyu-biyu amfana. Allah ka sa mu amfana. Babu ma akrama Allahu bihi nabiyahu min imani shajarati bihi wal baha'il wal jinn. Wannan babu zai yi bayani dangane da irin girmama wanda Allah ya ma annabin shi da irin mu'jizan da aka karbafe shi da ita na imanin da hatta bishiyoyi kai da shi bishiya karara ta bude baki ta ce Muhammadu manzan Allah ne. To jama'a duk mutumin da zai ci abishi a aji annabi ko ya ci abishi a fakaice kana ba annabi, to ai ya kamata mu ji bishiyan ugonsa ta yarda da shi. Kun gano wannan ne ku? Ko ba tsafi zai mana ba, mujiza zai nuna mana, sai mu yadda. Sannan dukkanin dabbobi, dabba ma ta yi magana ta tabbatar da nagartan annabta da manzanci na manzan Allah. Sannan ta aljanu su ma sun ba da shaida. Mun gano nan da kyau. Malai ce akhbarana Muhammad ibn Tarif حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أبو حيان عن عطاء عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين تريد؟ قال إن إلى أهلي. قال هل لك في خير؟ قال وما هو؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي بشاطئ الوادي فأقبلت تخد الأرض خدا حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال ثم رجعت إلى ما إلى من باء إلى من بنتها فرجع العربي إلى قومه وقال إن اتبعوني أتيتك بهم وإلا رجعت فكنت معك. Wannan wani babban al'amari ne ya faru. A takaice wani ba kauye ne. Annabi ya gan shi ya kuwa ce bawan Allah ba ka bukatan alkhairi? Ya ce me alherin? Sai ya ce shin za ka shaida cewa ni manzan Allah ne? Sai ya ce in na shaida kai kuma waye shaidanka? Sai ya ce wancan bishiyar. Sai annabi ya kira bishiyar ya ce ke zo. Ta keto ƙasa karararara ta yago jijiyoyinta ta zo ta tsaya gaban annabi da ba kauye. Annabi ya ce kin shaida ni manzan Allah? Ta ce eh na shaida kai manzan Allah ne. Kin shaida ni manzan Allah? Ta ce na shaida kai ma har sau uku. Sannan annabi ya ce koma inda kiki. Sai ta koma. Sai annabi ya ce ma wannan ba kauye ya ce ma annabi zan tafi ƙauyenmu
in sun gazgata ni zan tarkato maka su baki daya mu zo mu imani da kai, in ko bas gazgata ni ba to ni zan dawo zan zauna tare da kai kenan. Abin da zai sa ku koma ganin shine isar da dawa. To shin kai ka fahimci addinin musulunci a haka? Mutum ne suka fahimci addini ta dalilin ka jama'a, kuna fahimta wannan? Wannan hadisi da wannan babi sai Allah madaukin sarki ya kai mu karatu na gaba, za mu lalo su daga farko mu ji sakonni da ke ciki da za mu amfana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.